daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da sallah, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi da fatan ana shirye-shiryen bukukuwan sallar lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a sassa da dama na duniya ke fara bukukuwan sallah a yau, za mu leƙa kudu maso gabashin Najeriya mu je da shirye-shiryen sallah ke kankama.
Alhamdulillahi muna mana a bakalake, muna shirye-shiryen sallah, mun yi dinkin sallah kuma a gida ma mun yi wa ɗan uwa diyarai duka abubuwan da ya kamata, amma dai za mu yi sallah a nan kudu Ibonyi State a yanzu.
Muna kuma tafa da maimaicin shirin kallabi da kuma sharhin jaridun Amurka da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shirye-shiryen sallah lafiya ga labaran. Sashin tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin email na Hillary Clinton yayin yakin neman zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. To amma sashin ya ce bai ga wata shirya da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da Comey din ya dauka ba. A wata bitar rahoton binciken wadda aka dade ana jiran gani, Sufeto Jiran na ma'aikatar shari'ar Amurka Michael Horowitz bai kalubalanci rufe binciken da Comey ya yi ba tare da tuhumar Clinton ba. To amma ya ce tsohon shugaban hukumar ta FBI ya tafka matukar kuskure saboda bayyana sakonnin binciken a wato sakamakon binciken a gab da fara zabe. Yayin da ba mu samu hujjar da ta nuna cewa matakan na Comey na da nasaba da wani son zuciya na siyasa ba, duk da haka dai matsayinmu shine ganin yadda ya dau matakin da ya yi matukar saba ma ka'idojin hukumar FBI. Hakan ya yi illa ga mutuncin hukumar binciken ta na FBI a matsayinta na wadda ke tabbatar da adalci, a cewar rahoton. Rahoton ya kuma yi nuni da wasu jami'an hukumar ta FBI su biyu, wato Peter Schrock wanda wani babban jami'i ne da wata lauya mai suna Lisa Page, waɗanda suka yi ta aikawa da sakonnin email tsakaninsu da ka iya sawa a ɗauka cewa akwai lauje cikin nadi a binciken da ake yi ma Trump. A lokacin Schrock da Page na soyayya a wani zancen da aka bankaɗo a yayin binciken. Page ta ce da Schrock, "In ji dai Trump ba zai taɓa zama shugaban ƙasa ba." Sai Schrock ya ce, Sam ba zai zama shugaban ƙasa ba, za mu hana shi. A yayin da ake ta zanga-zangar nuna rashin yadda da raba ‘ya’ya da iyayensa a iyakar Amurka, ‘yan majalisar wakilai na jam’iyyar Republican sun rubuta daftarin wani ƙudurin kan wannan batu na shige da fice, wanda ka iya kawo ƙarshen raba ‘ya’ya da iyayensa a bakin haure a daidai lokacin da Amurka ke shirin buɗe wani tanti na ajiye ‘ya’ya bakin hauren. Ƙudurin wanda kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ke jagorantar rubutawa ya tanaji cewa yaran da suka ƙetar kan iyaka da iyayensu dole ne a mayar da su ga iyayen nasu, ko da ko hakan na nufin tsare iyayen nasu. Ryan ya faɗi jiya Alhamis cewa yana mai adawa da raba iyalai bakin haure akan iyakar Amurka. A'a, ban gamsu da hakan ba, abinda Ryan ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa ba mu buƙatar raba ‘ya’ya da iyayensu ba kan iyakar ƙasarmu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Alhamis, jihar New York ta shigar da ƙara ta buƙatar rusa gidauniyar iyalan shugaban Amurka Donald Trump, bisa hujjar cewa Trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru gwammai saboda amfanar muradinsa na kasuwanci da kuma siyasa. Karar wadda babbar mai shigar da kara ta jihar New York kuma yar jam'iyyar Democrat Barbara Underwood ta shigar ta zargi gidauniyar ta Trump da abin da ta kira gagarumin saba ba ka'ida ta wajen haɗin baki a siyasance da kwamitin yakin neman zaben Trump da kuma saba ka'idar tafi da gidauniyar ba tare da neman riba ba. Karar ta yi zargin cewa Trump, wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne gabanin ya rikide zuwa dan siyasa a jam'iyyar Republican, ya yi amfani da kudin gidauniyar wajen biyan kudin lauyoyinsa da tallata otal-otal ɗinsa da kuma kashewa kan wasu harkoki nasa na daban. Karar ta ambaci shugaban ƙasa da ƴaƴansa uku, wato da Donald Trump Jr. da Eric Trump da kuma Ivanka Trump, waɗanda mambobin kwamitin amintattun gidauniyar ne a matsayin waɗanda ake ƙara. Wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai ya auna shugaban Taliban a Pakistan a wani lardin na Afghanistan wanda ke daura da kan iyakar Pakistan, abinda wani jami'in sojin Amurka ya tabbatar ma muryar Amurka kenan. Wani rahoto da ya fito daga mazauna wurin wanda ba a tabbatar ba ya nuna cewa an hallaka Mullah Fazlullah. Jami'in na sojin Amurka wanda ya buƙaci a sa kai sunansa ya ce harin, wanda aka kai da tsakar daren ranar Laraba, an auna shi ne kan Fazlullah, shugaban Tahrik Taliban Shiyar Pakistan. Zuwa yanzu dai jami'an hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ki cewa komai kan shin ko an yi nasara ko ba a yi ba a wannan harin. Jami'an na sojin Amurka sun ce Fazlullah ya bayar da umarnin kai wasu muggan hare-hare da dama kan muradin Amurka da Pakistan tun bayan da aka nada shi jagoran kungiyar a shekara 2013, ciki har da hari kan makarantar soji ta Peshawar da yi sanadin mutuwar mutane 151 cikin da yara 130.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da musulmi a sassa da dama na duniya suka fara shirye-shiryen bukukuwan sallah a yau, hukumomin jihar Ebonyi a kudu maso gabashin Najeriya sun yi kira ga musulmi da kristoci da su yi amfani da wannan lokaci wajen ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Alfonso Okurigwe ya aiko mana daga Owerri.
Gwamnan jihar Ebonyi, Injiniya Dave Umahi, ya taya al'ummar musulmi murnar bikin karamar sallah, inda ya yi kira ga musulmi da krista da su haɗe su ƙarfafa danƙon zumunci tsakaninsu domin ci gaban Najeriya. Da yake hira da muryar Amurka jiya Alhamis, Mr. Emmanuel Uzo, mai magana da yawun gwamnan jihar, ya bayyana cewa gwamna Dave Umahi na ƙara yi wa al'ummar musulmi a Najeriya da duniya baki ɗaya fatan cewa za a yi bikin cikin kwanciyar hankali da lumana.
He is using this medium to call for peace, unity and love among Muslims and the Christians.
Ya ce gwamnan na amfani da wannan damar ya yi kira domin tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma ƙauna tsakanin musulmai da kristoci. Yana kuma cewa abin matukar alfahari ne Najeriya ta kasance haɗaɗɗiyar ƙasa inda za mu ƙaunaci juna ba tare da rurutu wutar ƙabilanci ko ta addini ba. Ya ce mu fatina cewa da musulmi da krista muna da makiya guda ɗaya tilo, kuma ita ce taɓarɓarewar tsaro, kuma akwai buƙata mu haɗe da musulmi da krista mu yaƙe ta, mu murƙushe ta, musamman ta'addanci da rikice-rikicen da kan taso tsakanin makiyaya da manoma, da fashi da makami da kuma satan mutane. Mr. Uzo ya ƙara da cewa gwamnan ya rarraba shinkafa da atamfofi ga musulmai, musamman Hausawa mazaunan jihar, don ƙarawa shagulgulan bikin armashi. Koya wasu Hausawa mazaunan Abakaliki, babban birnin jihar, suka shimfiɗa tabarmar shirye-shiryen bukukuwan ƙaramar sallar bana.
Sunana Alhaji Halabi Ismail, Gaskiya alhamdulillah muna nan muna ta shirye-shirye masu dinki suna zuwa wajen tele wanda ba su karba ba masu shirye-shiryen kefane ana nana girki kowa yana cikin walwala da kwanciyar hankali yanzu haka ma da nake gaya maka an yanka mun rago ana yanka wannan gindin mahauta masu yanka mun nama gwamnan mu na Ebonyi State ya mana kokari ya taimaka musulmai a Ebonyi State ya ba su kayan sallah ya raba shinkafa ya ba da naman saniya an raba kowa na cikin kwanciyar hankali kowa na cikin murna da jin daɗi
Ni Malam Yusuf Aliyu Sakkwato kore lokar kamni mu muna nan muna zara da kirkiren sallah karama insha Allah Allah ya so gobe za a huidi yanzu wannan Allah Allah ya wa hanya to dauke sallah da hidima a cikin sallah da nan ta ana jin baki da nushauta duk ana tara jin su amma nan gwamnati a bakar kike ya mulki kyauta shin ka ba to ta abin sallah gwamnati nan ga ya bakar kike ya ba Hausawa bangare Sakkwato an ba su bangaren Talawa an ba su
sunana baban nan Muhammad Gamariya daga Abakalake eh alhamdulillah muna mana Abakalake muna riyayen sallah mun yi dinkin sallah kuma a gida ma mun yi wa ƴan uwa da yare duka abubuwan da ya kamata amma dai zamu yi sallah a nan kudu Ebonyi State a yanzu muna nan muna sauraro in Allah ya sa an ga wata kuma dukkan mun hira dukkan abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na musulmi da dinki da komai duka mun yi
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
Gai da Alfonso bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba.
Oh,
Manta dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu gogwanan na cewa karfe 3 dare ne da minti 16 yanzu kuma ga shirin kallabi.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Zulfa'u Musa, wata matashiya da ke sana'ar yin gari. A hirar da ta yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa, ta faɗa mata yadda ta fara wannan sana'ar. Malama Zulfa'u ta kuma ce aikin gwamnati ba dai yanzu ba. Ga Baraka Bashir.
Zulfa'u Musa.
To Malama Zulfa'u, sana'ar me ake yi?
To ni dai gaskiya ina sana'ar gari. Haka gari da ake sarrafa shi a gyara a surfa a nika a tankade shi sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa.
Garin mi garin masara koko na dawa ko maiwa ko gero?
Duka akwai garin masara, akwai garin dawa, akwai garin alkama, akwai garin kunu na wato na gero kenan da kuma na dan wake.
To me ya ji hankalin ki har kike wannan sana'a?
To gaskiya da farko abin da ya ji hankali na na duba na ga yawanci sana'ar abinci duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya. Sai na kalli wannan saboda in nace zan dauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauran su ko takalma akwai mutane da yawa da suke wannan harkar. Sai nace bari in karkata in yi wannan. Wataƙila zai samu shiga fiye da irin wancan.
Muna zancen shekara nawa da fara wannan sana'a?
Yau shekara 3 kenan da fara.
Shekara 3. To idan kika yi wannan garin a me kike zuba shi?
Ina zuba shi.
Kina zuba shi a ina?
A ledoji ne. Akwai ledar rabin kwano, akwai ledar kwano daya. Yawanci ledar kwano daya ta nafi amfani da ita a garin masara, dawa, alkama da na dan wake. Shi kuma garin kunu ina amfani da kananan ledoji ne.
To idan kika sa a ledojin kina sealing din shi ne da sticker da komi?
Eh, ina sealing din shi. Amma local sealing nake.
Ya local
sealing. Shi ne ina kulle shi ne da wani zare. Zan daure shi tamau. Sannan kuma ina nakan sa sticker wani lokacin kuma in bar shaka ko kuma in samu maka sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 ko 250.
Okay, kwano ɗayan ne 200?
A gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba. Adadin shi dai yafi rabin kwano. Zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi.
To ina kike kaiwa ki sayar a gida ake zuwa a saya ko akwai wani waje da kike kaiwa ki ajiye?
Yawanci gaskiya ina da customomi da nake ba su. Zan ba su wasu bayan sati ɗaya su ba da kuɗin wasu ma yanzu haka ana ba su za su bayar.
Shaguna?
Kamar ma'aikata ne yawanci gaskiya.
A ma'aikatu?
Eh.
To banda ma'aikatun ina akwai wasu hanyoyi da kike bi wajen tallata hajjar taki?
Eh gaskiya ina amfani da waya. Nakan dau hotunan su garukan nan tura su a WhatsApp haka ko in sa akan DP dina da sauransu. Yawanci wani ya gani zai ji min magana ya ce wannan menene? Nawa ake siyarwa?
To ne irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari?
To gaskiya alhamdulillah idan sanda na fara wannan sana'a na fara da 2000 ne jari. A hankali kullun abu yana habaka. Kullun abu yana habaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita. Ba ai wata biyar ba kudi sai da zama
42,000.
42,000 ga 2,000. To da haka dai yanzu ba alhamdulillah ba abin da ban yi ba. Biya bukatu dai kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu.
Yanzu jarin ya kai nawa?
Yanzu ga jarin gaskiya ya fi 100,000.
Ya fi 100,000. To wani irin kalubale yake fuskanta wannan sana'a?
To na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki. Zaka bada kaya wani lokacin ba a san da kake so za a dama da kuɗi ba. To saboda haka dole kai amfani da jari biyu. Kai yana wannan yana gefe in ka bada wannan kayan sai ka dauko wannan kuma kai wasu kayan. Tunda wasu za su nema kafin a hada maka wancan kuɗin. Shine babban kalubale a wannan sana'a.
To wani irin kira zaki wa mata musamman masu karancin shekaru?
To gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai. Karki tunanin wai ko biki ilimi bake ki zauna a gida kawai ba sana'a. A ki amfani da kwakwalwarki, amfani da basirarki, ki tunanin me zaki. Kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa, a'a. Ki fara da dan kadan. Sanda na fara da 5,000 na fara wannan harkar. Hankali a hankali Allah ya sa al'amarin yayi karfi. To saboda haka kar a zauna ko 1,000 ne samu wani abin ki fara. Inda kika sa himma a ciki kika dage, to ba abin da ba za ki iya ba.
Me yake son zango karatun ki?
Ina da digiri.
To ina batun aiki na gwamnati?
Aiki na gwamnati muna dai lallabawa dai muna dan bige-bige amma tukuna dai tukuna.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zulfa'u Musa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shira, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda ga wannan sakon kuma.
Shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin soma gagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? Za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018. Dan jin dukkan wayannar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na Murya Amurka duniya a tafin hannunku.
Fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridan New York Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana kyautata zaton za a yar da sunan Time Warner bayan hadewar kamfanin da na AT&T. Labarin ya ci gaba da cewa adabo Time Warner. A yayin da ake dage da baibayin da ke kan kamfanin AT&T a ranar Laraba, babban kamfanin sadarwar da ke da headquarter a New York sunansa ba zai dade ba. Tsohon sunan da ya yi shekaru 28 wanda aka samar da shi a shekarar 1990. Dalilin majar Time Inc. da ta kuma Warner Communications ta yi retire inda ba a samu tsaiko sakamakon ɗaukaka ƙara ba. Daga lamarin yake yanzu shine sunan kamfanin Time Warner ya tsufa tun watan Yuni shekarar 2014 lokacin da kamfanin ya kwashe kafafuwan kamfanin Time Inc. Kamfanonin na AT&T da na Time Warner sun ki cewa komai, amma ajita-jitar da take yawo a kafafen yada labarai shine babban jagoran kamfanin John Martin zai sauka jim kadan bayan cinikin dala Amurka biliyan 85 ya kullu. Sai mu leƙa jaridar Wall Street Journal. Wacce ta rawaito labari mai taken babu zato babu tsammani China ita ce ta yi nasara daga taron kolin Trump da Kim. Labarin ya ci gaba da cewa China na shirye-shiryen taka babbar rawa a nan gaba kan abubuwan da suka shafi Koriya ta Arewa, inda take bukatar ta shiga cikin shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya. Binciken makamai da kuma taimakon tattalin arziki bayan nasarar bazata da ta samu a taron kolin da ya faru tsakanin shugabannin Amurka da na Koreya ta Arewa. Ana kyautata zaton jami'an China za su bayyana matsayin su na bayan taron kolin da aka yi tsakanin Koreya ta Arewa, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai ziyara a Beijing a ranar Alhamis din da ta gabata domin tattaunawa akan makoman tattaunawa da ta faru tsakanin shugaba Donald Trump da na Koreya ta Arewa Kim Jong-un. Sai malaka jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Ryan ya ce yana kalubalantar raba bakin haure da ƴaƴansu, amma bai bada cikakken jawabin kan yadda za a gyara lamarin ba. Labarin ya ci gaba da cewa kakakin majalisar Amurka Paul Ryan ya faɗa a ranar Alhamis din da ta gabata cewa yana kalubalantar raba ƴaƴan bakin haure da iyayensu akan iyaka, amma kuma ya soki hukuncin da kotu ta yi ba gwamnatin Trump ba wajen karuwar yawan raba yara da iyayensu marar dadin gani. Ryan ya faɗa wa manema labarai cewa ba ma son ganin an raba yara da iyayensu. Wannan ya faru ne sakamakon hukuncin da kotu ta yanke. Mai yiwuwa ne ƴan majalisar jam'iyyar Republican su gabatar da matsalar a cikin dokokin kan baki wanda za a kada ƙuri'a akan su a mako mai zuwa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Gai da kai Nazir, yanzu ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna magana da Alhaji Liman Ango Obanda ke jamhuriyar Nijar. Ina ma ƴan uwa musulmi barka da shan ruwa cikin wata barka da sallah. Muna watan azumin da mun kai, Allah ya karba muna. Assalamu alaikum BOM, magana a da Rafkana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar murya sadaka na Najeriya. Kasa Morocco da aka yi a wasan kofin duniya mu ba mu ji daɗi ba. Mun so a ce Morocco ta samu wasan 2026, kuma gaskiya Najeriya ta mata halacci wajen zaɓenta.
Assalamu alaikum, ni sunana Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina ba karerar bakin KTV. Ni kan shawara ta da wannan ciyarwa da ake yi ma ƴan primary, to me zai hana a zo a kyautata ma malamai bayan nan kuma su ɗaliban da suke zuwa makarantar nan, in an ga wanda bai da uniform bai kyau ko ɗan littafi ya kamata a sai mai, tunda ba yaron da zai je makaranta ya ce ma malam ba su ci abinci gidansu.
Yanzu kuma sai zangonmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a taƙaicen, sashen tabbatar da bin ƙa'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken saƙonin email na Hillary Clinton a yayin yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka na shekara ta 2016. To amma sashin ya ce bai ga wata shaidar da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da Comey ya ɗauka ɗin ba. A yayin da ake ta zanga-zanga ta nuna rashin yadda da raba ƴaƴa da iyayensu akan iyakar Amurka, ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun rubuta daftarin wani ƙuduri kan batun shigi da fici wanda ka iya kawo ƙarshen raba ƴaƴa da iyayen nasu a bakin haure a daidai lokacin da Amurka ke shirin buɗe wani tanti na ajiye ƴan bakin hauren. Jiya Alhamis, jihar New York ta shigar da ƙara ta buƙatar a rusa gidauniyar iyalan shugaban Amurka Donald Trump bisa hujjar cewa Trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru gwammai saboda amfanar muradunsa na kasuwanci da kuma siyasa. Wani harin jirgi mara matuƙi da Amurka ta kai ya auna shugaban Taliban a Pakistan a wani lardi na Afghanistan.
Masu aro da haka muka wa ƙarshen shirin na a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato kuke na agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aikin mun Allah da wasu sabbin rawatannin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ne gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shi, sai injiniyanmu Jonah Cummings. A daidai wannan lokaci ni Muhammad Lalo ne ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya, da fatan Allah ya maimaita mana.